Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum. Barkanmu da wannan lokaci. Sulaiman Muni Barma ne tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shiri na ranar yau Alhamis 15 ga watan Yunin 2023. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, da farko ga kanin labarai.
Koriya ta Kudu ta ce Koriya ta Arewa ta harba makami mai linzami samfurin ballistic a gabar tekun gabashin kasar a yau Alhamis. Mummunan yakin kasar Sudan ya shiga wata na uku a yau Alhamis, yayin da kashe wani gwamna ya zama wani sabon rikici a yankin Darfur da ke yammacin kasar. Jami'an kiwon lafiya na Palestine sun faɗa yau Alhamis cewa sojojin Isra'ila sun harbe wani Bafalestine a yammacin gabar kogin Jordan da aka mamaye.
To madalla, ƙasa da sa'o'i 48 da sanar da baiwa bankunan kasuwanci damar ƙayyade farashin kuɗaɗen waje musamman na dala da babban bankin Najeriya wato CBN ya yi, masana a fannin tattalin arziki, 'yan kasuwan canjin bayan fage da dai sauransu na ci gaba da bayyana mabambantan ra'ayoyi a game da matakin. A jamhuriyar Nijar an kawo ƙarshen shirin nan na Project Amplify PF na hukumar USAID bayan shafe shekaru 5 na ayyukan faɗakarwa kan mahimmancin saka tazarar haihuwa da ɗaya gefe gudunmuwar al'umma wajen tafiyar da ayyukan asibitoci. Kamar yadda muka saba a kowace ranar Alhamis, yau ma muna nan tafa da shirin lafiya uwar jiki wanda Hawwa Umar ta shirya za ta kuma gabatar. Amma yanzu dai ga labaran duniya kashi na farko.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Muhammad Hafiz Baballe. Koriya ta Kudu ta ce Koriya ta Arewa ta harba makami mai linzami samfurin ballistic a gabar tekun gabashin kasar a yau Alhamis. Koriya ta Arewa ta yi alƙawarin mayar da martani da ba a fayyace ba ga sojojin Amurka da Koriya ta Kudu da suka gudanar da atisayen harbe-harbe na haɗin gwiwa a yau Alhamis. Kaddamar da harba makamin na yau Alhamis shine na baya-bayan nan a cikin jerin da ta yi a wannan shekara. A watan da ya gabata, Koriya ta Arewa ta yi rashin nasara wajen harba tauraron ɗan adam na leƙen asiri. Mummunan yakin ƙasar Sudan ya shiga wata na uku a yau Alhamis, yayin da kashe wani gwamna ya zama wani sabon rikici a yankin Darfur da ke yammacin ƙasar. Tun a ranar 15 ga watan Afrilu, sojojin ƙasar ƙarƙashin jagorancin Abdul Fattah al-Burhan da kuma dakarun RSF ƙarƙashin jagorancin tsohon mataimakinsa Muhammad Hamdan Dagalo suka shiga cikin fada da ya lalata daukacin unguwannin babban birnin ƙasar Khartoum. Nan da nan fada ya bazu zuwa larduna musamman na Darfur, kuma ya yi sanadin mutuwar akalla mutane 1,800 a cewar sabbin alkalima da Armed Conflict Location da Event Data Project suka fitar daga watan jiya.
To madalla, kafin ku ji ƙarshen labaran, za mu leƙa ɓangaren rahotanninmu. Ƙasa da sa'o'i 48 da sanar da baiwa bankunan kasuwanci damar ƙayyade farashin kuɗaɗen waje musamman na dala da babban bankin Najeriya wato CBN ya yi, masana a fannin tattalin arziki, 'yan kasuwan canjin bayan fage da dai sauransu na ci gaba da bayyana mabambantan ra'ayoyi a game da matakin, inda wasu ke ganin hakan ba zai yi tasiri mummuna ga tashin farashin kayayyakin masarufi ba, kuma abubuwa za su daidaita nan ba da jimawa ba. Daga Abuja, wakiliyar muryar Amurka Halima Abdurrauf ta aiko mana da wannan rahoton.
Matakin da babban bankin Najeriya wato CBN ya ɗauka dai na zuwa ne kwanaki 17 kacal da shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu ya ɗara kan ƙaragar mulki, wanda ya yi daidai da alƙawarin da shugaban ya yi na haɗa kan farashin canjin kuɗaɗe daban-daban da ke yaɗuwa a kasuwannin ƙasar ciki da na bankunan kasuwanci da na 'yan canjin bayan fage. Shin menene wannan mataki da bankin CBN ya fitar da sanarwa a kai ke nufi ga 'yan ƙasa? Masanin tattalin arziki kuma malami mai koyarwa a Jami'ar Ahmadu Bello da ke Zaria, Farfesa Muhammad Muttaka Usman, ya ce
to shi wannan tsari da aka fiddo tsari ne wanda zai ba bankunan kasuwanci su nemi kudaden kasashen waje da kansu, sannan su nemi yadda za a saida kudaden a kasuwa. To abinda wannan yake nuna cewa tunda yawanci yadda ake samun kudaden kasashen waje shine in an saida gurbataccen mai, sannan kuma kawo kudin a rarraba. To wannan zai sa lokaci na farko ita farashin dala din zai yi sama ko kuma farashin kudaden kasashen waje. To wannan zai sa da yake duk yawancin abubuwan da muke amfani da shi a kasan nan ana shigo da shi ne. To farashin kayan zai dan tashi sama kafin farashin ya sauka. To muhimmancin wannan shine cewa ita naira din da aka rage ma daraja za ta nemi ta dawo da fahimta daidai kimar ta a kasuwa.
Alhaji Umar Meriga, tsohon ma'aikacin Babban Bankin Najeriya wato CBN ne, kuma ya bayyana cewa
wannan dama da Babban Bankin Najeriya ta bawa bankunan kasuwanci abu ne wanda gaskiya duk manyan kamfanoni, manyan ƴan kasuwa musamman na kasashen waje suke ta burin su ga ya auku. Haka kuma Bankin Duniya na World Bank da kuma na bada lamuni wato da ake cewa IMF duk dama abin da suke ta shauƙin su ga ya faru ne saboda wancan price da ake da shi wanda Central Bank take kayyadewa RNE na naira 460 da wani abu a gaskiya kusan da ba shi bane price na gaskiya, domin in da shi ne na gaskiya bai kamata ka zo ka samu wannan bambancin kusan naira 300 ba. Don haka ni a tunani na wannan abu insha Allah da farko ba mamaki za a iya cewa price na farashin kayayyaki mai yiwa dan tashi kadan. To amma tambayan da za a yi tun da mai ƴan kasuwa musamman wanda suke shigo da kaya daga waje suna amfani da price din Central Bank ne na sa farashin su ne na kayayyakin su ko kuma na wannan, an samu gaskiya an mai sauki shine suna amfani da farashi da ya shafi wannan kasuwan da ya taita bayan ta alfano da zai wa kasa shine kamar manyan kamfanoni na waje da suke sha'awar su zo su saka jari a Najeriya. To lalle yanzu sun samu dama domin daman korafin da suke yi farashin da Central Bank take kayyade musu yayi kadan auna ai.
A nasu bangare shugaban kungiyar ƴan kasuwannin canjin bayan fage a matakin kasa Alhaji Aminu Gwadabi yayi marhaba da matakin na Babban Bankin CBN tare da yin shimfiɗa akan yadda kasuwancin canjin kuɗi na bayan fage ya samu asali a Najeriya.
Tun zamanin shi shugaban kasa Ibrahim Babangida ya kawo wannan hikima ga cewa to bai kamata a ce kasa irin Najeriya ba ta da official bureau check, ya kamata a ce ayi formalizing from informal to formal sector. Akan wannan ne muka zo ma muna samun license. Yanzu mun ga sakuna da aka hitar na cewa irin ba mu ga sunan mu ba saboda ayyukan mu kaman bukatan masu tafiya na personal traveling allowance, na business traveling allowance, na school fees, an ce duka bankuna ne za su yi. Alhamdulillah ba wai mun ce irin bai ba yayi komi ake yi ana gudawa, amma mu kiran mu anan a duniya ba inda zaka je ka ce wai zaka sai 500,000 na tafiya a ce sai ka je banki saboda akwai ɗan bureau de change. Wannan dama shi mu ma muke son a ba mu yanzu a haka sai ya kai 775.
Idan ana iya tunawa dai a jawabinsa bayan karɓar rantsuwar kama aiki, shugaba Tinubu ya bayyana cewa gwamnatinsa za ta daidaita tsarin musayar kuɗaɗen waje a ƙasar a matsayin wani ɓangare na babban shirin kawo sauyi a fannin tattalin arziki mafi girma a nahiyar Afirka. Halima Abdulra'uf, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Madalla a gaida Halima Abdulra'uf da wannan rahoton. Har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga ƙarshen labaran duniyar.
Jami'an kiwon lafiya na Palestine sun faɗa yau Alhamis cewa sojojin Isra'ila sun harbe wani Bafalestine a yammacin gabar kogin Jordan da aka mamaye. Ma'aikatar lafiya ta Palestine ta bayyana mutumin a matsayin Khalil Yahya Anis, mai shekaru 20 da haihuwa. Rundunar sojojin Isra'ila ta ce an yi wadakarin talgudan wuta a lokacin da suke gudanar da ayyukansu a birnin Nablus, kuma suka mayar da martani da buɗe wuta. Dakarun Isra'ila sun kasance a yankin domin rusa gidan wani Bafalestine da ake zargi da kashe wani sojan Isra'ila a bara. Rikicin na yau Alhamis shine na baya-bayan nan a cikin watanni da aka kwashe ana tashe-tashen hankula da suka hada da har-har da Isra'ila ta kai cikin dare a yammacin gabar kogin Jordan da kuma har-har da ƴan gwagwarmayar Palestine. Akalla Palestine 159 da Isra'ilawa 20 aka kashe. Daga ƙarshe, Amurka ta faɗa jiya Laraba cewa rahotannin yarjejeniyar nukiliya ta wucin gadi da Iran ƙarya ne da yaudara. Kakakin ma'aikatar harkokin wajen Amurka Matthew Miller ya shaida wa manema labarai cewa Amurka na ci gaba da jajircewa wajen ganin cewa Iran ba ta samu makamin nukiliya ba, kuma tana sa ido kan ayyukan Iran na inganta uranium. Tun bayan da Amurka ta fice daga yarjejeniyar ƙasa da ƙasa ta 2015 wadda ta takaita shirin nukiliyar Iran a maimakon takunkumin da aka kakabawa Iran ɗin, Iran ta ƙara inganta sinadarin uranium zuwa mafi girma da kuma ƙara yawan tarin sinadarin uranium. Iran ta ce shirin ta na nukiliya na farar hula ne kawai, kuma ta musanta neman mallakar makaman nukiliya.
Abeda Muhammad Hafiz Baballe da ya karanto labaran duniyar daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma za mu sake komawa bangaren rahotanninmu. A jamhuriyar Niger an kawo ƙarshen shirin nan na Project Amplify PF bayan shafa shekaru biyar na ayyukan faɗakarwa kan mahimmancin saka tazarar haihuwa da ɗaya gefe gudunmuwar al'umma wajen tafiyar da ayyukan asibitoci. Hukumar USAID ce ta ɗauki nauyin wannan shiri da aka hannuntawa ƙungiyar Pathfinder domin wayar da kan jama'a a jihohin Zandar da Yamai. A bisa la'akari da yadda al'ummomin da abin ya shafa suka bada haɗin kai, in ji Madam Sule Maryama Gambo, mamba a kwamitin gudanarwa wato SETAR.
Na farko abinda projen ya yi wanda ba a saba yi ba shi ne da aka zo maimakon a tsaya a ce likita ne a yi aiki da likita, suka je suka tarra mutanen gari kai suka tattauna da su me kuka gani a sa tazara da tsakanin aihuwa. Mutane suka kwatanta musu cewa addini bayya so, suka kwatanta duk abin da ka san da ana hudi bisa kan wannan. Da suka huddo su sai suka zauna suka ce to su suna son su tattauna tare da mutane. Aka rika huddo film 1, 2, 3, 4, 5 wanda ke gwadawa cewa ga wanda ta sa tazara tsakanin aihuwa da aihuwa. Bai hana ta aihuwa ba ta ci gaba da aihuwa. Ga wadda bata sa tazara ba tsakanin aihuwa da aihuwa ta aihu ga iya abin da suka zama. Wasu suna tare da tamowa da kowane lokaci. Uwa ita kanta gurin aihuwa babu jarabar da Allah bai gwada mata ba. Wadda ta yi hutu kuma ga yanda take ɗaukan cikinta, ga yanda take sauki. Har mutane suka gane. Aka zo kuma aka kirawo malamai masu ilimi bisa kan harkar nan, su ma suka huddo hadisai da hujjoji da yawa wanda suka bada a cikin Qur'ani cewa to ga sunanwa wannan lalle a addini ma ba haram bane. Tazara ce aka ce ka sa tazararka maimakon ka aihu duk shekara, ki aihu duk shekara biyu in kina so shekara uku. Shi ne sa tazara ne tsakanin aihuwa da aihuwa, bisa sa tazara ne kawai suka mai da hankali.
To yanzu Hajja, ana iya cewa a yau bayan shekarun nan biyar Project Amplify za a iya cewa an cimma gurin da aka sa gaba?
Wallahi yanzu dai da aka lissafa aka diba aka gani tsakanin jiya zuwa yau da merori da likitoci medicine da ma likitoci infirmiya da ke cikin likita su da kansu suka hoto suka ce lalle su sun ga canji, sun ga mutane sun maida hankali zuwa wajen amsan maganin, kuma sun ga da cewa kuma yan gari sun gane likita nasu ne ba na gwamnati bane ba. In babu abin da babu, in aka waiwaya aka ga yan gari mutum tewa masu hannu da su ne cikin mutanenmu na gari suna ɗaukan nauyin abubuwa da yawa.
Madam Sule Maryama Gambo kenan a hirarta da sashen Hausa. Kuna sauraron shirye-shiryen ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 16.25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 na zangon FM. Bayan haka a kodayaushe za a iya sauraron mu a shafukanmu na yanar gizo voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka, barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hawwa Umar. Shirin lafiya uwar jiki na wannan mako zai tattauna ne akan mura da kuma alaji tare da kwararren likita Dr. Lawal Musa Tahir da ke aiki a shahararren asibitin Turkiya da ke Abuja wato Nizami. To likita, masu sauraron mu za su so su ji ƙarin bayani akan mura.
Mura shine ya kasance an samu ƙwayoyin cuta jinsin virus su shafi tantanin da yake rufe da cikin hanci da bayan hanci da makogoro a wani lokacin har zuwa huhu. A wannan shi ake cewa mura.
Shin menene alamomin mura?
Alamomin mura sun kunshi yoyon hanci kamar majina rinka fita daga hanci, atishawa, makaki a makogoro da hancin da tari, wani lokaci da ciwon kai da zazzabi. Idan mura ce ga magari ba su fai tsanani ba, amma akan samu wasu muran musamman mura da aka fi samu a irin annoba takan iya zuwa da abin da ya shafi wannan zazzabin da ciwon kai mai matsananci da kuma a samu matsala wurin numfashi.
To likita, cutar mura ta kasu kashi nawa ne?
To mura za a iya kasa ta, misali a ce akwai ta gama gari wato common cold, akwai kuma wadda take zuwa a matsayin annoba kamar irin su mura tsuntsaye, irin su corona da sauran su SARS da aka yi a baya, da za a iya sa su a cikin ajin mura. Akwai abinda kuma za ka ga komai za a ce masa mura ne, to amma a likitance ba za a kira shi mura ba saboda ba kwayoyin cutar da suka kawo shi, wato kamar misali irin su alaji. Akwai wanda misali yanzu mage tana gittawa zai fara tari da atishawa da duk alamomin murar nan, ko kuma idan ya shaki wani abu da jikin shi baya so na alaji zaka ga yana tari da atishawa da kaikain na makogoro da sauransu. Su a likitance misali ba za a kira su mura ba, to amma duk alamomin da kai mara lafiya zaka je zaka ce mura ne, sai dai an je asibiti likitan ce wannan misali alaji ne ko yace ko kuma wani polyp ne a cikin hancin ko kuma yace ko wani kari ne ya fito a cikin hancin da yake baka waɗannan alamomin muradin.
Tsakanin manya da yara, su waye suka fi cin karo da ko kuma suka fi yin mura, kuma menene dalili?
To yara sun fi yawan samun mura idan aka kwatanta su da manya, saboda kuma dalilai da dandama. Misali garkuwar jikinsu ba ta yi ƙarfin da za ta yaƙi da yawa daga cikin ƙwayoyin cutar da suke kawo murar nan ba. Sannan kuma idan ka kula mu'amalar yara ta fi ta ƙud-da-ƙud akan misali ta manya. Idan ka je makaranta misali ka ga yadda suke zama suke wasannin su suke cuɗanya da juna, idan kenan aka samu yaro ɗaya da mara nan zai iya rabawa duk ƴan ajin su. Sannan kuma da za a fito wurin filin wasa, to har da waɗanda ma ba ƴan ajin su ba saboda mu'amala ta kusa da suke yi za su rarrabawa junan su. Sannan idan babba yana da mura misali zai ɗauki ɗan su matakai na kada ya atishawa, ya wanke hannun shi, ya kauce daga jama'a. Shi yaro ba ruwan shi da wannan ba zai ɗau wasu matakai ba, bai ga dalilin da zai sa a sa mai wasu dokoki ba dan yana da mura, saboda haka mura ta fi yaduwa a cikin yaran ma fiye da manya.
To likita, menene bambancin mura da kuma alaji?
Bambancin mura da alaji na farko shine ita mura ƙwayoyin cuta nau'in virus suke kawo su, amma alaji jiki ne baya son haɗuwa da wani sinadari. Sinadarin nan zai iya zama ko a iska ko a ruwa ko a abinci ko kuma mutum ya shaka ko ta turare ko su abubuwa dai daban. Saboda haka da mutum ya haɗa wannan abin da baya so, garkuwar jiki ita za ta fara complain, wato ta fara nuna damuwarta. To waɗannan nuna damuwa da garkuwar jiki ta shi yake kawo abubuwan da ke faruwa a alaji, kenan sai ya fara samun majina da atishawa da makaki da sauransu. Kuma shi kusan kana haɗuwa da abin da jikin baya so, yanzu nan ne matsala za ta zo. Sannan kuma idan aka bada maganin alajin nan ana bada shi ɗan lokaci kankani sai kaga komai ya lafa. Kuma har masu alajin yawanci za su gane cewa to fa idan na haɗu da wancan abun, misali wanda yake da alaji da sabon fenti ko mage da sauransu, sun san cewa da sun haɗu da wannan abun fa ga abin da zai biyo baya, saboda haka za su iya kauce mai. Amma mura ita ƙwayoyin cuta ne da za ka iya shaka ma ba ka san ka ma shake su ba, kuma su dan ɗauki ɗan lokaci kafin su fara nuna alamu.
To yaya tsananin cutar mura idan har ba a ɗauki matakin da ya dace ba?
Tsananin cutar mura yana da alaka da abubuwa da dama. Misali yaron da yake da ƙasa da wata ɗaya idan yayi mura, to yawanci ko da mura garma gari ce tana wahalarwa matuƙa, saboda ba zai iya shan nono ba, hanci zai toshe saboda haka dole baki ya zama a buɗe. Kasancewa ba zai iya shan nono ba, gashi yana jin yunwa amma ba zai iya shan nono ba, zai kuka ya ihu ya hayaniya da za a ma kasa gane me dalili, amma matsalar kawai mura ce dai ba wai amfani na gaba. Sannan kuma saboda kasancewar hanyoyin iskar su ɗan ƙanana ne, to sai zama mura ta wahal da su sosai har a samu matsala wurin numfashi da sauransu. To haka kuma tsofaffi na iya samun matsala da mura sosai ba kamar sauran mutane ba, saboda su ma maganar garkuwar jiki ba ta da ƙarfin da za ta kwantar da shi wannan cutar ta mura, sai ya zama sun wahala. Sannan ya danganta ga menene ya kawo mura. Idan gama gari ce kuma garkuwar mutum lafiya lau babu matsala, to ba ta fi wahalarwa ba. Amma idan garkuwar jiki na da matsala, ko saboda mutum yana da wata rashin lafiya da ta kawo garkuwar jikin na da matsala, kamar misali ciwon siga wanda ba a samu an controlling din shi ba, ko wanda suke da misali ciwon kanjamau ya zama da ko jikin ba ta da karfi, ko wanda suke akan wasu magunguna musamman steroids wanda su magar ko jikin su ya zama ba ta da karfi, to idan suka samu murar koda ta gama gari ce tana iya wahalar da su sosai. Ita kuwa murar da ake samu a annoba, mun gani irin matsalar da aka samu a duniya, mutane da dama sun rasu saboda irin waɗannan murorin da aka samu na annoba, saboda haka ya danganta abubuwa da dama.
Shin mura na daga cikin cututtukan da ake iya yadawa?
Lallai cutar mura tana daga cikin cututtukan da ake yadawa. Kusan a ce ma ba a san ta cuta da ta ake yada ta cikin al'umma da tafi mura saurin yaduwa ba. Cuta ce da ake yadawa matuƙa.
To likita, me ya kamata mutum ya yi a lokacin da ya kamu da mura?
To idan mutum ya kamu da mura, da bukatar ya san cewa cuta ce mai yaduwa kuma zai iya yada ta ga waɗanda suke kusa da shi. Saboda haka sai ya amfani da mask, wato takunkumi da aka amfani da shi lokacin corona, sannan ya rinka wanke hannun shi akai-akai. Sannan idan mutum zai tari, kada ya sa tafin hannun shi ya tare hanci ko baki, a gara ya amfani da wajen cikin tafin gwiwar hannunsa, tunda shi ba amfani da shi wurin taɓa kofofi ko wurin gaisawa da mutane, wannan da zai sauƙaƙa wurin yaɗa cutar. Idan yaro ne ƙarami yana zuwa makaranta, da buƙatar a yi haƙurin 'yan kwanaki har mura ta sauƙi, saboda idan ya je makarantar nan zai iya yaɗa ta, kuma wataƙila shi ɗin yana samun sauƙi, wanda kuma ya yaɗawa shi ma ya sake dawo mai da ita. Saboda haka idan aka ɗauki waɗannan matakai, insha Allah za a samu sauƙin yaɗa ta.
Shin cutar mura tana da nasaba da mu'amala ko kuma mu'amala da sanyi?
To dangantakar mura da sanyi abu ne da ya kamata ya duba wasu matsaloli. Na ɗaya dai, sanyi baya kawo mura, kamar yadda muka yi bayani ainihin mura ƙwayoyin cuta ke kawo ta. To amma misali, akwai waɗanda suna da alaji ɗin su na sanyi, in suka da abu mai sanyi su kuma alaji ɗin su, wato abin da ake cewa cold allergy, kaga kenan za su iya samun wasu alamomi na mura wanda kuma za a iya ɗauka cewar irin waccan mura ce ta ga mura gama gari, amma ba shi bane. Amma abin da ya sa mura ta fi yawa a zamanin sanyi, saboda a zamanin sanyi mutane sun fi taruwa a wuri ɗaya ko a ɗaki ne, kuma a rufe tagogi ya kasance iska ba ta shiga ta fita, kenan ƙwayoyin cuta za a tare musu hanya a tattara su a wuri ɗaya, yadda idan mutum ɗaya yana da cutar nan zai iya yaɗa ta ga mutanen da suke cikin wannan ɗaki ko wani wurin taro, haka da misali za a rufe tagogi. Saboda haka wannan shine dalilin da yasa mura sai ta kasance kenan an fi ganin ta a lokacin sanyi, amma ba wai dan shi kankan shi sanyin yana kawo mura ba.
Menene alakar mura da tari?
To shi tari wata hanya ce da Allah ya bamu ta tabbatar da cewar hanyoyin da iska ke shiga tun daga hancinmu har zuwa huhunmu ya zama lafiya lau. Wato duk wani abu da zai taɓa wannan hanya zai iya jawo tari, har ma idan misali wanda ba ya shiga abin da ake cewa koma, ko bai san inda kanshi yake ba, har in yi tari to ana murna cewar to ya fara dawowa hayyacin shi. Wato a likitance za a ce wani reflex ne kuma mai amfani, wanda yake taimakawa wajen kare hanyar iska dinnan. Idan mura ta zo tana shafar hanyar iska nan ne, tun daga tantanin da ke rufe hanci har abin da yayi ƙasa, kenan duk abin da zai taɓa hanyar nan zai jawo tari. Tarin nan yana ƙoƙarin ya tabbatar ya fitar da duk wani abu da zai fitini hanyar da iska ke shiga. To kenan tunda a mura abin ya shafi tantanin hanyar nan, to kenan mutum zai yi tari, saboda tunanin shi wannan tari da yake zuwa yana kokarin ya gyara hanyar iska ne zama ba ta da wani matsala. To muran ita ta kawo matsala, shi yasa tarin nan yake zuwa, musamman idan akwai majina. To tarin nan yana kokarin kada ya bar majina ta yi ƙasa ne, yana neman ya fitar da ita yadda zai clearing hanyar yadda iska za ta shiga lafiya.
Shirin lafiya uwar jiki ne kuke sauraro daga nan sashen Hausa na muryar Amurka, kuma a nan zamu dasa aya a cikin shirin a madadin dukkan abokan aiki da suka taimaka don ganin shirin ya zo muku. Sai kuma likitan da muka kasance tare da shi a cikin shirin, wato Dr. Lawal Musa Tahir. Ni Hawwa Umar da na shirya na gabatar nake cewa mu huta lafiya.
To a gaida Hawwa Umar. Yanzu kuma ga Zara Fage za ta karanto kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuke turo mana ta hanyar email.
Saƙonmu na farko saƙon haɗin gwiwa ne daga Yakubu Mai Aski Badaraka da Sunusi Madatti da Yaro Buniya garin Malan tare da Mamman Sani Dauda a jihar Damagaram. Suka ce tabbas wannan abu ne mai kyau da manoman Nijar suka bullo da shi na tattara dattin shara domin sarrafa ta a harkokin noma. Mu dai fatanmu a nan shi ne Allah ya sa kwalliya ta biya kuɗin sabulu, Allah ya kawo mana damina mai albarka. Shi kuma saƙon Shehu Adamu Rijau ya ce to yanzu mun san mun ci tuwo tun da miya ta ƙare game da shugabancin majalisun dokokin Najeriya. Fatanmu a nan shi ne Allah ya sa shugabannin da aka zaɓa su zamo masu share mana hawaye, ba masu sanya mu zubar da hawaye ba. Saƙon Abubakar Kawu Girgir ya ce salam VOA Hausa. Tabbas muna lale marhabin da wannan tsari da gwamnatin Tinubu ta kawo na bada rancen kuɗi ga ɗalibai, domin batun kuɗi shine babban ƙalubale da matasa musamman ƴaƴan talakawa waɗanda ke fuskanta a tafiyar karatunsu. Da yawa sai sun fara karatun amma dole ta sa su watsar ba wai don ba sa so ba, kawai sai don matsalar kuɗi da ke tasiri. Muna addu'a wannan tsari ya tabbata kuma ya dore, sannan waɗanda aka yi domin su amfana. Saƙonmu na ƙarshe saƙon haɗin gwiwa ne daga Ado Salati Gumga na Burjau da Lawal Bini Hambali MK ɗan Silba Sokoto da Aliko Auta Kafinta Yalwa da Usaini Ɗangwata Karasuwa tare da Jamila da Fati matan Ado Salati Gumga na Burjau. Suka ce duk da cewa mun san ba a yaban ɗan kuturu sai ya shekara da yatsa, amma ga dukkan alamu gwamnatin Bola Tinubu ta fita Baba Buhari tausayin talakawa. Duba ga irin yadda ta kafa dokar bayar da bashin karatu ga ƴaƴan talakawa cikin sati biyu da kafuwarta. Ya Allah ka sa mu ce gwanda bana da bara. To mun gode masu sauraron mu, ku ci gaba da aiko mana da saƙonninku.
So madalla a gaida Zara'u, yanzu sai labarai a takaice.
Koriya ta Kudu ta ce Koriya ta Arewa ta harba makami mai linzami samfurin ballistic a gabar tekun gabashin kasar a yau Alhamis. Koriya ta Arewa ta yi alƙawarin mayar da martani da ba a fayyace ba ga sojojin Amurka da Koriya ta Kudu da suka gudanar da atisayin harbe-harbe na haɗin gwiwa a yau Alhamis. Kaddamar da harba makamin na yau Alhamis shine na baya-bayan nan a cikin jerin da ta yi a wannan shekara. A watan da ya gabata, Koriya ta Arewa ta yi rashin nasara wajen harba tauraron ɗan adam na leƙen asiri. Mummunan yakin ƙasar Sudan ya shiga wata na uku a yau Alhamis, yayin da kashe wani gwamna ya zama wani sabon rikici a yankin Darfur da ke yammacin ƙasar. Tun a ranar 15 ga watan Afrilu, sojojin ƙasar ƙarƙashin jagorancin Abdul Fattah al-Burhan da kuma dakarun RSF ƙarƙashin jagorancin tsohon mataimakinsa Muhammad Hamdan Dagalo suka shiga cikin fada da ya lalata daukacin unguwannin babban birnin ƙasar Khartoum. Da yake magana gabanin taron farfado da Ukraine na mako mai zuwa a birnin London na ƙasar Burtaniya, shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya ce ƙasarsa za ta sake gina komai ta maido da komai. Shugaban hukumar makamashin nukiliya ta ƙasa da ƙasa Rafael Grossi ya ɗage ziyarar da ya shirya zuwa tashar nukiliya ta Zaporizhzhia a ƙasar Ukraine a jiya Laraba saboda dalilai na tsaro. Jami'an kiwon lafiya na Palestine sun faɗa yau Alhamis cewa sojojin Isra'ila sun harbe wani Bafalestine a yammacin gabar kogin Jordan da aka mamaye. Ma'aikatar lafiya ta Palestine ta bayyana mutumin a matsayin Khalil Yahya Anis mai shekaru 20 da haihuwa. Rundunar sojan Isra'ila ta ce an yi wadakarin talgudan wuta a lokacin da suke gudanar da ayyukansu a birnin Nablus, kuma suka mayar da martani da buɗe wuta.
To masu sauraro, da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokacin, sai kuma an jima da daddare za ku ji mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Muhammad Hafiz Baballe da ya taya ni gabatar da shirin, da Julie Lazarus Gresham da ta hada shirin, da ma editor mu ta yau Maryam Dauda, ni Suleiman Muni Barma ke ce da ku, mun lafiya.